إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحييكم بسيف الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو الحميد 28 ga watan Shawwal, hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara ta 1436, wanda ya daidai da 13 ga watan August shekara ta 2015 miladiya. Insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatun da mun kasaba a cikin wannan daura al-ilmiya fi ulum al-hadith a cikin wannan littafi mai albarka al-manzumatu al-baytuniyya. To, idan ba a manta ba, jiya mun tattauna a kan hadithin munkar, inda mun kai bayani ta'arifin ɗinsa da ra'ayukan malamai guda biyu game da ta'arifin hadith munkar. Sannan mun ka ba da misalai a kan kowane ta'arifi daga cikin waɗannan ta'arifai ya guda biyu. Sannan bayan wannan mun ka tattauna a kan hadith al-matruk, inda mun ka ba da ta'arifin ɗinsa da kuma misalai a kan hadith al-matruk. Sai yau za mu shiga nau'i na ƙarshe a cikin wannan littafi, wanda malam ya kawo shi ne hadith al-maudu. Malam rahimahullah yake cewa wal-kazibu al-mukhtalaq al-masmu'u ala an-nabiyyi fa dhalika al-mawdu'u. Malam yake wal-kazibu ƙarya al-mukhtalaq, wanda anka ƙirƙiro anka ƙaga, al-masmu'u wanda anka aikata, anka kaga ta, anka aikata, anka shirya ta, alal nabi anka jingina ta, anka jingina ta ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, fa zalika al-mawdu', wanda shine ake kira hadith al-mawdu', wanda shi ake kira hadith al-mawdu'. Dan sai kare ka baiti, mala yake wal kazibu المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. ما لا يكي والكذب قرية المختلق ودى عنك كالكرة عنك قادة المصنوع عنك قارة عنك شرية عنك عيكتة على النبي عنك جيجنة جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم فذلك الموضوع. وانا تشياك كلا حديث قال موضوع حديث قال موضوع. So, وانا شيني ادينا ما لا يأبتا جميدا تعريف حديث قال موضوع. So, زما متى ادينا ما لما يسنك كي جميدا تعريف حديث قال موضوع. كل ما نصبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم اختلاقا وكذبا مما لم يصدر عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا قولا وفعلا وتقريرا زن قاتل نيمتا كل ما نصب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختلاقا وكذبا مما لم يصدر عنه صلى الله عليه وسلم قولا او فعلا او تقريرا ونشي ياك في الحديث قال موضوع كل ما نسب الى النبي صلى الله عليه واله وسلم دوك ادندا انت جنجنا ده النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم اختلاقا وكذبا اتلوش عنك نقريا مما لم يصدر عنه صلى الله عليه وسلم دقا عدنجا دي زودة النبي صلى الله عليه وسلم قولا نزمت او فعلا كو نعيتي او تقريرا كو نا تقرير سواء كان عمدا او خطأ سواء كان عمدا او خطأ سواء كان عمدا او خطأ ان يا كسانتي wannan da ganga an kai shi ko kuma akan kuskure ina fata an fahimta zan saki mai lantawa kullu ma nusiba ila annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da an ka jingina ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikhtilaqan wanda an ka kikkiro an ka jingina gare shi wa kadiban na ƙarya mimma lan yasdur an wannan adadin an ka kikkiro an ka jingina gare shi din zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba qaulan shin wannan adadin an ka kikkiro an ka jingina na ƙarya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin na zance ne an ka ce annabi ya ce dika ne ce ba au fi'lan ko kuma na aiki ne shin aiki ne an ka jingina an ka ce annabi ya yi wanda bai yi ba au taqririn ko wani ya bada labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi taqririn wani abu duka annabi bai yi haka ba sawa'an kana amdan shin wannan abin da an ka yi da gangan ne wanda yin shi da gangan yayi da nufin zuciya yayi shi da gangan yayi da ganganci yayi wannan abin au khata'an ko kuskure yayi yana tsammanin annabi ya ce da ce ba sai ya faɗa ko yana tsammanin annabi ya aikata abu kaza sai ya ce wanda aiki annabi ne bisa annabi da yayi ba wannan shi ake kira khata'an yana ba ta an fahimta kuskure amma an dan da gangan ya san cewa annabi bai faɗa ba ya san cewa annabi bai aikata ba ya san cewa ba ta ƙarimi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya kitsuro ƙarya kawai ya jingina ta to wannan shi ake nida amdan khata'an yana tsammani annabi ya ce haka ne sai ya faɗa akan shi yana tunanin wannan magana ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam bisa kuma ba magana ba ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina fatan kun kuma to wannan duk ana kira ne hadisin mawdu ba wai kawai ta ayin da ganganci ba ina fatan kun kuma shi sa malamai sun ka kawo wannan sawa'an kana amdan au khata'an shin da gangan ne an kai ko kuma akan kuskure duk ana kira ne hadis al mawdu sai dai wani hukunci nan bambanci yake amma in mutum ya faɗi hadisi akan kuskure ce annabi ya ce bisa annabi bai ce ba to wannan ana kira ne hadisin ƙarya ina fata an fahimta ko da akan kuskure ne sai dai shi hukuncin sa ne an matsayin hukunci ne za mu zo akai insha Allah ta'ala to wannan shine tarihin da malamai sun ka ambata game da hadis al mawdu kullu ma nusiba ila nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ikhtilaqan wa kadiban mimma lam yasdur anhu sallallahu alaihi wa sallama qawlan aw fi'lan aw taqrir sawa'an kana 'amdan aw khata'an to wannan shine tarikh hadith al mawdu to insha Allah ta'ala abubuwan da muke so mu tattauna akan wannan hadith al mawdu yanzu mun san tarikhin sa za mu yi tattauna akan wajen mas'aloli guda bakwai ko shida mu yi wasu yau insha Allah ta'ala kuma gode da izinin Allah na Allah ya kai mu muna gare da lafiya sai mu kammala. Farko matsala ta farko hukumul wada wa ruwayatihi, menene hukunci mutum ya kirkira ƙarya ya jingina ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan menene hukuncin kai ruwaya ka san hadisin ƙarya ne kuma kai ruwaya ta na hukuncin ka? Ina fatan fahimta. Matsala ta farko hukumul wada, hukuncin wanda ya kirkiro ƙarya ya jingina ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ruwayatu, sannan kuma hukuncin ruwaya ka ruwaito ƙarya ɗin, ka ruwaito ba kai ka kirkiro ta ba, wani ya kirkiro amma kai sai ka ruwaito daga gare shi, sannan a hukunci. Ina fatan fahimci wannan. Sannan na biyu, matsala ta biyu, mata bada a zuhurul hadisin maudu, a wani lokaci ne hadisin ƙarya ya fara, a wani zamani ne hadisin ƙarya an ka har kirkira ƙarya an ka jingina ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ina fata an fahimci wannan. Matsala ta biyu kenan. Sai matsala ta uku, al-asbab allati addat ila wada'i ila al-wada' fil hadith, menene dalilukka da yasa maƙaryata waɗanda sun kai ƙirƙiro ƙarya sun kai jingina ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, menene dalilukkan su na ƙirƙiro wannan ƙarya? Asbab, me ya doke su su wannan aiki? Me ya doke su su wannan aiki? Ma'ana asbab, dalilukka da yasa sun kai wannan aiki na wanda ya ja su har su ƙirƙiro ƙarya sun kai jingina ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Al-asbab allati addat ila al-wada' fil hadith, illa al-wada' fil hadith, ma'ana asbab waɗanda sun ka zama dalili da yasa sun ka zama su ƙirƙira ƙarya, sun ka ƙirƙiro ƙarya sun ka jingina ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Sannan asar hadith al-mawdu, mas'ala ta hudu, asar hadith al-mawdu, menene asar? Ma'ana asar da Hausa na'am gurabu ko abinda tasiri izzatin, na'am tasiri, menene tasirin hadith al-mawdu a cikin jama'a? Me ya haifar suwa, ma'ana nakayis inda ya haifar suwa an ka samu da ɓannan da ya kawo, kuma mu ce ɓanna da fitinoli da bala'uka da ya kawo a cikin al'ummar musulmi. Ina fata an fahimci wannan, shi ne ake nufi da asar. Sannan daurul ulama fi muqawamati al-wada, menene kokarin malamai ta wurin yaƙi da hadith al-mawdu? Ya malamai sun ka yaƙi wannan babban ijirani, ma'ana wannan babban fitina ta ƙarya da an ka jingina ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yaya malamai sun kai muqawama? Wasa da Hausa da kamar da muqawama, yadda muqawama kamar ya sun kai gogol maya ta kokari su bayyana ma mutane cewa an wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya, kuma sun kai kokari ta su fitar da waɗannan hadisin ƙarya su rika nuna ma jama'a cewa waɗannan hadisai na ƙarya ne. Ina fata an fahimci wannan. Daurul ulama fil muqawamati al-wada, daurul ulama fil muqawamati al-wada. To waɗannan su ne matsaloli guda shida insha Allah waɗanda za mu tattauna. Biyan ni kawo ko? To ina ganin biya, saboda wasu da annan kusa suna shiga da juna, saboda haka guda biyar insha Allah ta'ala. Farko hukumul wada wa ruwayatihi, sannan matsala ta biyu, mata bada a zuhurul hadith al-mawdu, matsala ta uku, asbab allati addat ila al-wada' fil hadith, sannan matsala ta hudu, athar hadith al-mawdu, sannan matsala ta biyar, daurul ulama fi muqawamati al-wada'. Sannan yana yiwuwa ne ta zama matsala ta shida, ibarat al-muhaddisi tadullu ala al-wada, ma'ana ibarorin da malamai sun ka san suna amfani da shi wurin bayyana ma mutane wannan hadisin ƙarya ne. Ibarori alfaz din da malamai sun kasance suna amfani da su a cikin littattafan su wanda in ka gane su da haga malami ya ce haka nan to yana nufin wannan hadisin hadisi ne na ƙarya hadisi ne na ƙarya to waɗannan su ne abubuwan da insha Allah ta'ala za mu tattauna a kai insha Allah Na'am. To za mu fara mas'ala ta farko hukuncin jingina ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To da kuma hukuncin ruwaya hadith mawdu. To abinda nake so a sani game da hukuncin hadisi na ƙarya ma'ana hukuncin waɗanda sun ka ƙirƙiro ƙarya sun ka jingina da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina so a fahimci abubuwa guda uku kamar haka na farko menene hukuncin wanda ya ƙirƙira ƙarya ya jingina da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama amdan akan ganganci akan danganci sannan abu na biyu wanda yana ƙarƙashin abu na farko shin menene hukuncin wanda ya ƙirƙiro hadisin ƙarya dangangan da nufin aibantar da musulunci ko nufin jarkake addinin musulunci ina fata an fahimci wannan sai abu na uku shine hukunci wanda ya ƙirƙiro hadisin ƙarya domin akan kuskure waɗannan su ne abubuwa guda uku insha Allah ta'ala ɗan za mu tattauna ƙarƙashin hukuncin wanda ya ƙirƙiro hadisin ƙarya ya jingina ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sai mu fara da na farko da na biyu wato hukunci wanda ƙirƙiro ƙarya da gangan ya jingina ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama to abinda nike so a fahimta ajma'ul ulama malamai baki ɗaya sun yi ijma'i babu saɓani ألا أن وضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذنب من أعظم الذنوب وتنكرك أليا أزنجنا جمع الله صلى الله عليه وسلم ذنوبي من الجلمة جدتكم مية ذنوبين ذنوبي من الجلمة جدتكم مية ذنوبين ذكب على ميضا كيئي باب الطابالي من إجمائي أكهكا شوى متينك إكرك أليا جدنجان ya jingina ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan babban zunubi ne daga cikin zunubai saboda ne ya annahu kadhibu ala Allah saboda ka kikkiro ƙarya ka jingina ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da gangan to kai ka kikkiro ƙarya ka jingina da Allah saboda ne saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu abin da yake faɗa sai akan wahyi duk abin da zai faɗa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha duk abin da zai faɗa wahyi ne daga Allah subhanahu wataala saboda haka idan kace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi abu bisa bai faɗe shi ba to kamar kace Allah subhanahu wataala ya faɗi abu ne bisa Allah subhanahu wataala bai faɗe shi ba shi yasa ya kasance zunubi mai girma daga cikin manya-manya zunubai so yanzu mun fahimci cewa mutum ya ƙirƙiro ƙarya ya jingina ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zunubi ne babba daga cikin mayan zubabbai. To akan haka shin kun san ko katinci zunubi ne mai girma daga cikin mayan zubabbai? Shin wanda ya kikiro ƙarya da gangan ya jinguna ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, shin muna ce mai ya katinta? Kun gane tambayar? Ijma'i ba shi ɗaya, malamai sun ijma'i a kan cewa yin ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zunubi ne mai girma daga cikin manyan zunubai. To mun san kafirci ko shi zunubi ne mai girma daga cikin manyan zunubai. Shin tambaya ita ce, shin wanda ya kirkiro ƙarya da gangaye jingina ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, shin za mu kafirce da shi? Mu ce kafiri ne da gangan ya kirkiro ƙarya, dangangan ya kirkiro ƙarya ya jingina ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, za mu ce mai kafiri ko za mu ce mai aikata kaba'ir? Na'am, ya aikata kafirci. Ya dalilin ka? Na'am, kuma yin tuka an da hawa. Na'am, na'am, na'am. Na'am, akwai mai irin ra'ayinsa? Akwai mai irin ra'ayinsa? Malo su makara tare da shi? Da? Karfa dalili, ok. A ina so in san waɗanda aka tare da shi ta kwana kayan mace da ra'ayi mai ba. Ok, bismillah. Na'am. Allah ya na'am. Ya fi su girma. Kamar da Ibn Qayyim ya ambata ce, "A azamu min ash-shirk." Na'am. Na'am. To akwai wanda tare da su? Kana tare da su? Ok, to. Muna da ɗan mai ra'ayi na biyu. Ban su azumai mai ra'ayi. Ra'ayi na biyu. Kana da ra'ayi na biyu ko? Eh? Ra'ayi na biyu gare ka ko kana tare da su? Kana da wani ra'ayi da ba? Ok, to bismillah. Na'am. Na'am, dalili. Na'am. 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 Suka ji suke jima'in da malamai sun gafin gafi dalilin da ya sasan ka ce ƙarya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin manyan zunubai, saboda in kai ƙarya da manzo Allah haka yake kai ƙarya ga Allah. To akwai ra'ayi na uku? Akwai ra'ayi na uku? To, na'am. To kana da ra'ayi hin? Sai? Kamar yaya? Kana nuhin da wabituwar mawane takfir. Na'am, kayan mu zo wannan muna magana akan hukunci. Ai ka san hukunci takfir shina da bambanci da ta'ayi. Ina fata muna yi tawon ga abu kafirci ne, wanda ya aikata wannan abu kafirci ne, amma mu samu wani mu'ayyan ya yi shi, to kafin mu azame kafirci dole su mun kawo ɗanar shuru. Ina fata gani muna magana ne akan al-itlaq. Ina fata asalin hukunci ne, misali kamar shirka yanzu kowa san kafirci ce, amma idan muka samu mutum ya aikata wani aiki na shirka, shakhsiyya ta ya aikata aiki na shirka, ba kai tsaye za mu kafirce da shi ne ke nemi shirki ba. Dole sai mun dubi abubuwa da dama. Shin jahili ne? Ya san da hukunci? Shin yana da tawili? Shin yana da shubha? Shin bi'a da tashi ya take? Shin ya tashi cikin bi'a don haka mutane sun ka fanci haka a addini? To kaga dai wannan zamu kawo. Amma hukunci an tafsirul am za a faɗi da hukunci. Amma daga inzali ala shahsin muayyan wannan ilka akwai jawabi wa shurut ina fata an fahimta to kenan dai ina ganin ra'ayi ne kawai ta dauko ko wa alaikum salam na ai muna magana akan amda ba shi hukuncin ka kafa amma ai kan amda muka magana ai na kamar ya halatta da cewa ƙarya din ta halatta awa Allah awa manzo Allah ƙarya ya halatta da ƙarya yace ya halatta yace ya ƙarya ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya ta halatta okay so don mu take ka lokaci saboda ko abuwa da yawa gaba gare mu to farko ina jin dadin haka yadda aka ijtihadi sosai kuma ra'ayoyin da kuka ambata akwai malamai da dama su ambata ire-iren su ina fata an gani to akan wannan matsala kamar farko tafsirin matsala shine malamai baki daya sun ijma'i akan cewa mutum ya kikkira ƙarya da gangan jingina da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babban zunubi ne da cikin zunubai wannan shine babu khilaf kowa ya yi da babban zunubi ne to amma inda khilafi yake shin wannan babban zunubi tunda kafirci na ciki shin wanda ya kikkira ƙarya da gangan jingina ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shin ya kafirta ko bai kafirta ba to akwai ra'ayuka guda uku ra'ayi na farko ذهب جمهور العلماء من السلف وحلف على ان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر بك يوم علمين daga cikin magabata sannan da kuma malamai yan baya sun tafi akan cewa mutum ya kirkiro ƙarya da gangan jingina ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin kaba'ir saboda haka shi yasa qala ibni hamza al-Husayni rahimahullah yake cewa al-kadhibu ba ya kawo maganganu yake cewa al-kadhibu alayhi sallallahu alayhi wa sallam min akbaril kaba'ir yake yin ƙarya a jingina ta ga manzo Allah sallallahu alayhi wa sallam tana cikin manya zunubai to wannan shine ra'ayin wasu matiya wasu malamai daga cikin magabata da kuma wasu malamai yan baya ina fata an fahimci wannan to wannan shine qaulul awwal sannan qaulus sani qauli nabiyyu wa qad dhahaba ta'ifatun min al ulama ila anna al kadhiba ala allah wa ala rasulihi kufru yanqul anil milla wasu malamai sun tafi cewa kikkira ma Allah subhanahu wa ta'ala ƙarya ka jingina ga Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma ka jingina ta kikkira ƙarya ka jingina ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kufru wannan kafirci ne yanqul anil milla zai fitar da mutum daga musulunci baki daya kafirci ne wannan zai fitar da mutum daga musulunci baki daya wannan shine ra'ayi imam abu muhammad al-juwayni imam abu muhammad al-juwayni da kuma abul fadal malamin ibn aqil daga cikin hanabila wannan shine ra'ayi nabi sai ra'ayi na uku shine at-tafsir tafsir ana nihi rarrabewa san cewa kaba'ira ne baki daya. Ra'ayi na biyu sun tafi akan cewa katunci ne baki daya. To sai ra'ayi na uku at-tafsir. Ina fata an fahimci wannan. At-tafsir ma'ana a rarrabe kamar yadda za ku ji. قال امام الذهبي رحمه الله ان كان في الحلال والحرام يكفر اجماعا وان كان في الترهيب والترهيب لا يكفر عند الجمهور سوى اذا وانا قريه ده متيقن وين جنا ده موضوع الله صلى الله عليه وسلم اتكن ابو بندا a halal da haram ya kiro ƙarya abinda Allah ya haramta ya kiro hadisi yace halal ne ina fata an gane ko abinda Allah ya haramta abinda Allah ya haramta kiro ƙarya yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace halal ne ina fata an gane to wannan zai Imam Zahabi yace wannan kafiri ne ijma'an ina fata an fahimci wannan wa in kana fi tarjib wa tarhib amma idan hadisan da yake kiro da gangan na ƙarya ya jingina ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin tarjib wa tarhib tarjib fadai ta suwa kai aikin kwarai ya kiro hadisai ya akan falala karatu alqur'ani wadanda ba su zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam don ya kwadaitar da mutane su yawai kai karatu alqur'ani ko kuma kiro hadisan ƙarya akan qiyamul layl saboda kwadaitar da mutane su rika yin qiyamul layl ko kuma tarhib oratasuwa misali ya kikiro hadisan ƙarya da gangan wadanda ke nuna hadarin zina da muninta domin ya yi haka ya yi da domin ya tsoratar da mutane daga munin zina ko ya tsoratar da mutane daga shan giya to wannan malamai sun ce wanda ya haka la yakfur ba kafiri bane sai dai aikata kaba'ira zahabi yake indal jamhurin mafi yawan malamai to wannan ra'ayi da imamu zahabi ya kawo huwa aqrab ila sawab cewa a bambanta kun ga ra'ayi na farko ya tafi akan cewa kaba'ira ne baki daya ra'ayi na biyu ya tafi akan cewa kafirci ne baki daya ra'ayi na uku shine alwafa ina fata an gane alwasan wanda ya kirkiro hadisan ƙarya na wurin halaltar da abu ko haramtar da abu abinda Allah ya ce halal ne sai kirkiro hadisan ƙarya waɗanda ke nuna wannan abin haram ne ko kuma abinda Allah ya ce haram ne ko annabi ya ce haram ne cikin hadisai ingantattu sai kirkiro wasu hadisan ƙarya da gangan zai nuna wannan abin da an haram ya halatta to wannan kamar da Imam Zahabi ya ce wannan kafiri ne ijma'an da ijma'in malamai babu saɓani ina fata an gane amma wanda ya kasance ya kirkiro ƙarya cikin at-targhib wa tarhib kwaɗaitarsuwa da tsoratarsuwa to wannan la yakfur inda al-jamhur wajen mafi yawan malamai sun tafi a kan cewa ba kafiri ba ne sai dai ya aikata kaba'ira kun ga kenan Imam Zahabi ya hada kaulin guda waɗancan ra'ayuka guda biyu guda ina fata an gane to wannan shine al-wasat to wannan shine hukuncin da mafi yawan malamai suke akai kamar da Imam Zahabi ya yi ishara akan haka ina fata an fahimta to saboda haka al-khulasa wanda ya kikiro ƙarya da gangan ya jingina ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan wannan ƙarya da kikiro da gangan ya jingina ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin halal da haram to wannan kafirci ne ijma'an malamai sun ijma'i akan haka amma wanda kikiro ƙarya a cikin tarjib wa tarhib cikin kwadaitarsuwa da tsoratarsuwa to wannan kaba'ira ne inda jumhur al-ulama ina fata an fahimci wannan to wannan shine hukunci wanda ya kasance a cikin ƙarya da gangan ya jingina ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata an gane to sai abu na biyu waɗanda nan hukuncin da muke magana a kai, duk muna magana a kai wanda ke tsoro hadisin ƙarya kawai ba da wata da gangan ba don wata manufa ba. Ina fata an gane, ina fata an fahimta. To amma wanda ya ƙirƙiro ƙarya, hadisin ƙarya da ganga domin manufa ya yi ma musulunci kaidi ko ya dasa bala'i a cikin addini, ya roshe musulunci, ya ɓatar da al'umma, to wannan malamai shi bayana kan cewa wannan kafirci ne, wannan shi ne matsala ta biyu, kanka ce wannan matsala. Shi yasa nan kamar yadda ya zo a cikin al'idati ulumul hadith ya naƙalo maganganun malamai, sulatul qauli yana cewa amma man wada al-hadith بقصد الدفع للإسلام وتشويه الإسلام فلا خلاف بين المسلمين في كفرهم نعم يكفيه الدفع كتأبو دفيسة نعم كما دعوت أبو أكثر da fita ya dasa wani abu, ma'ana ya tura wani abu domin ya lalata shi, ka shirya wani abu don ka lalata wani abu, ko kuma tashwe don ka lalata, ka birkice addini, ka tozatar da musulunci, ka ɓatar da al'umma a kan waɗannan. To nan malamai sun ce kamar da wannan malamin an bato la khilaf bayna al-muslimina في كفره وزندقته باب الخلاف تعالى المسلمين أكان وانا عيكي كاتل شيء انا فتام فهمتا وانا النوء نبيكنا معنا وانت النوء نفسه ده منك يبياني أكي وانا منك كالقولي جراؤك وانا يكي تروك اليادة نغان بعد وطم نفادا انا فتام فهمتونا اما وانا يكي تروك اليادة نغان دومن نياتي ya san hanyar da zai lalata addinin musulunci, ya san hanyar don akwai waɗanda ke tsoro ƙarya da gangan saboda neman shahara kawai, ta'ajjub, ba wai manufa suna son su lalata musulunci ba, don kawai a ce ko shi ya yi ruwaya, a ce yana da hadisai da ke yaro yake daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. In ka tambaye shi haka ɗin zai faɗa, ba wai na da niyyar ya haka da zai lalata musulunci ba. To wannan shi ne muke magana a kan matsala ta farko. Amma wanda shi ya ƙi tsoro hadisai da ƙarya cikin zuciyarsa, ko sai yana ƙyama addini, yana ƙyama musulunci, amma wancan bai ƙyama musulunci, iyaka dai ya ga kowa na ruwaito hadisi shi bai da, sai ce bare ko ni in ruwaito, sai da fata an fahimci wannan. To amma shi wanga ko can da ma yana bala'in ƙiyayya da musulunci, sai ya ta tunani wata hanya zai bi ya lalata addini, kamar irin zanadiƙa, zandaƙa, wanda ka ƙoye katunci ya bayyana da musulunci, sai ƙirƙiro ƙarya ya kawo wasu abubuwa da zai lalata musulmi a ƙida, da niyyar ya raba musulmi bisa ga addini, ko da niyyar ya lalata musulunci baki ɗaya. To nan kamar da malamin sun kai bayani, babu saɓani game da kafirci irin mai wannan niyya. Ina fata an fahimci wannan. To sai matsala ta uku, wanda ya yi ƙirƙiro ƙarya ya jingina ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam khata'a akan kuskure, na'am akan kuskure. Ina fata dai kuna biya ta akan matsaloli ɗaya bayan ɗaya din. Wanda ya ƙirƙiro ƙarya ya jingina ga annabi sallallahu alaihi wasallam khata'a. To malamai suna da ra'ayuka guda biyu a nan, ra'ayi na farko malamai sun ce duk wanda yake ƙirƙiro ƙarya, wasu daga cikin malamai sun ka ta kan cewa duk wanda yake ƙirƙiro ƙarya ko da akan kuskure ne ya jingina da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya aikata babban zunubi kuma zai shiga wuta, sun ka kafa hujja da hadisai kamar haka. Hadisi na farko shine hadisin sayyidina Ali radiyallahu anhu wanda yake cikin sahihul Buhari, inda Imam al-Buhari ke cewa حدثنا علي بن جعد حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة حدثنا شعبة قال أخبرنا منصور أخبرنا منصور أخبرنا منصور عن ربعي بن حراش عن ربعي بن حراش قال سمعت عليا سمعت عليا رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تكذبوا علي لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار فليلج النار وانا حديث امام البخاري عليه الصلاه والسلام تهيا علي بن جعد علي بن جعد يا رويت وانا حديث دغا شعبة بن حجاج شعبة بن حجاج يا رويت وانا حديث دغا منصور شكو منصور يا رويت وانا حديث دغا ربعي بن حراش ربعي ربعي يا بالتشديد الياء ربعي بن حراش شكو ما يأتي سمعت عليا ناجي علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول أنا قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله كلا لأن شاء الله صبت على جريش ياتي أنا كوا لا تكذبوا علي كدقوا يكاريا أكينا كدقوا يكاريا أكينا فإنه من كذب علي دوني يدع العمل يكي دق ولا يكاريا أكينا فليجب أفل ولجب النار أي فليدخل النار زي شجا وطا زي شجا وطا sun kace adalla addinin su cikin wannan hadisin annabi babban bace wanda ya ƙarya daga ganganda wanda ya ƙarya akan kuskure ba annabi babban bace wanda ya ƙarya daga ganganba kuma da babban ce wanda akan kuskure ba kai ji shi da wuta ina fata a kumfanci wannan ina fata an fahimci wannan wannan hadisi inda take na cikin Bukhari wannan hadisi inda take na cikin Bukhari kana hadisi nabi kuma a cikin Bukhari ayi da wanda kuka kafa hujja da shi kuka kafa hujja da shi shine hadisin qala imam al-bukhari radiyallahu rahimahullah haddathana makkiyu bin ibrahim haddathana makkiyu bin ibrahim qala haddathana yazid bin abi ubay haddathana yazid bin abi ubay an salamata an الله صلى الله عليه وسلم من يقول ما لا اقول فليتبوا مقعده من النار duk wanda ya fadi abinda ban fada ba duk wanda ya fadi abinda ban fada ba to ya nemi mazaunin sa a cikin wuta jahannama ma'ana ya nemi mazaunin sa a cikin wuta jahannama to kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya fadi abu wanda yajingina gare ni wanda ni ban fade shi ba ya kawai ya tattali mazaunin sa a cikin sa kare babban bai bambance tsakani wanda ya fadi da ƙarya da ganganba da wanda ya fadi akan kuskure saboda haka sun tafi akan cewa wanda ya fadi akan kuskure ya fadi hadisin ƙarya akan kuskure to ko shi zai shiga muta ina fata fahimta sannan hadisi na gaba da sun ƙara kafa hujja da shi shine hadisin امام مسلم حديث امام مسلم عند امام مسلم صلى الله حديث يكتوى من حدث عني بحديث يرى انه كذب وهو احد الكذابين duk wanda ya rawaito wani hadisi daga gare ni ma'ana ya jingina hadisi daga gare ni yura ana gani wannan hadisi ma'ana malamai suka tsara malaman hadisi sun ga sun san hadisin na ƙarya ne shi ko da bai sani ba yura da wannan ruwaya da yura ana gani wannan hadisi na ƙarya ne fa huwa ahadul kazzabin to shi wannan mutum yana ɗaya daga cikin matsaryata guda biyu da wanda ke kiro hadisi da shi kuma da ya faɗe shi yana cikin sun kace kenan kaga dole ka kace kai bincike kafin ka faɗa kada ka faɗa kan kuskure in kana da doubt sai ka bincika kafin ka faɗa da in ka faɗa na ƙarya ne baka sani ba akan kuskure ka faɗe shi kuka za ka shiga ciki ina fata an fahimci wannan to wannan shi ne dalilukan su da sun kafa hujja da shi akan cewa duk wanda ya faɗi hadisi ya yi ƙarya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan kuskure, to ko shi zai shiga wuta. Sai ra'ayi na biyu wanda mafiya malamai suke a kai shi ne wanda ya faɗi hadisi a kan ƙarya akan kuskure ba da gangan ba, a kan rashin sani, yana zaton cewa hadisi ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi akan kuskure bai san cewa na ƙarya ba ne, sai daga ba ta bayyana gare shi na ƙarya ne kuma ya dawo, to wannan ba shi da laifi. Sun ka ce dalilin su shi ne wannan hadisi mutawatir, man kazzaba alayya muta'allidan, annabi ya kawo ya ce muta'allidan falyatabawa maqadahu minan nar, wannan sahabbai ne da saba in surayta wannan hadisi. Ina fata an fahimci wannan hadisi ne mutawatir, ina fata an gani. To saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce man kazzaba alayya muta'allidan, duk wanda yake kiro ƙarya ya jingina gare ni muta'allidan da gangan, kaga annabi ya faɗa kenan da gangan, falyatabawa maqadahu minan nar, to ta tali mazaunin ta a cikin wuta jahannama. Sai na fata an fahimta. Na'am, faddal. To wannan shine ra'ayi wanda malamai sun ka ambata na biyu. To amma duk da haka malamai suna hanzarawa da tsanani akan kada ka rika buɗe baki kana cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, don saboda haƙari ne babba, saboda cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba qani abu bane, ya kamata kafin ka ce annabi ya faɗa, musamman waɗanda suka azama kansu cewa su du'atu ne masu da'awa da suka karantar da mutane bisa manhajin, ko suna karantar da almajirai a makarantar ne, ko kuma suna hudubobin juma'a, ya zama wajibi a kansu su yi ɗan tsaye su riƙa bincike duk hadisin da za su faɗa ma al'umma, su tabbatar da ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, don baka da wani dalili ka ce kai daɗi kake da karantar da al'umma. Da sai ka karantar da mutane za ka zo ka yi bincike, in baka iya sai ka ake ka ce ka kwanta ka bari wani ya yi, amma ka ce kai ne da awa hake kuma ka karantar da mutane hadisi kuma ka ce baka je ka yi bincike ka gano, in baka iya ka san baka iyawa sai ka aje ka bari wanda ka iya su, amma ka dauki riga kasa kuma baka iya kuma kana karantar da al'umma addin da bai inganta ba, kaga akwai hatsari. Saboda haka shi malamai duk da cewa wannan ra'ayi na biyu aqrab ila sawab, amma shi ne ra'ayin da nilayi a kai, ina fata an fahimta. Amma duk da haka ya kamata a san cewa manzo Allah an ka ce fa sallallahu alaihi wasallama, manzo Allah an ka ce fa, magana ce fa ba wasa bace ba, ko magana mahaifin mu ke faɗa kana kirmi magana mahaifinka, to balle magana manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kana wasa da ita, kace qala rasulullah ko ina, shi ta in zaka saurari wa'azuka da dama zaka ji wani ya hau minbari ya wa'azi baki daya ya soka ya gina wa'azin sa akan hadisin ƙarya, kuma an dauke shi shine shehin malami dan malami, amma hadisin baki daya yana da tsawo da komai ya haddace ya karanta shi, amma hadisin la afdala akwai irin waɗannan misalai ba sai mun ba su abu kada ta mana a take da wasu, ina fata bai so na, to amma dai ya zama wajibi ne da'awa Allah a kalla duk abin da za ka karantar da al'umma ko za ka musu wa'azi a kai, ka je ka yi bincike ka gano wannan hadisi ya inganta daga manzon Allah, don manzon Allah an ka ce fa. Ni ina mamaki yadda mutane ke suka saku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, don maganar manzon Allah halattarsuwa ne da harantarsuwa, ko kuma faɗakarsuwa zuwa ga yin aikin ƙwarewa, magana ce baki ɗaya fa addini ce fa, ya za ka yi wasa da addininka kawai ɗaya ka gaɗe ko wanda misali ka buɗe karanta ɗaya ka ɗauko hadisi kana ta karanta ma mutane, ai ko gehen boko mala akwai hanyoyin da aka bi ko gehen science ka tabbatar da abu ba haka ɗaya ka zuwa kana faɗin magana ba, za ka ga cewa in mutum zai faɗi wani abu ko wani ayin discovery ɗin wani abu dole sai an ta ayin bincike an kawo ga fact ga wasu abubuwa a nuna cewa gashi ya faru, to a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce wai ka ɗauki magana ɗaya ka faɗi ka ce manzon Allah a ce za ka zuwa ka yi bincike, ba dole sai an ce ma malam ba dole ba ne, in baka iyawa Allah ya san baka iyawa ka bari waɗanda ka iya su,
ko kuma ba ka iyawa kana son kai ka take makaranta kai karatu kai tambaya duk da wuce ba Allah ya kore musamman hali zamanin da namu na yanzu ilimi Allah ya sa hali shi akwai hanyoyi da yawa saboda kun ga saboda raunin mu yi yanzu saboda Allah ya kafa kina da hujja akan mu Allah ya sahala hanyoyi kaka ce baka iya cewa ai baka da iko Allah ya sahala hanyoyin da zaka bi ka nemi ilimi akwai hanyoyi da dama to mutum baya bi shi kenan ya zauna kuma shi ne mai da'awa kuma dole a ce mai malam kuma dole ya karanta da mutane kuma dole a ce shi ne kaga akwai matsala to duk da haka malamai sun hazzara lalle musamman ga du'at da malamai masu karanta da al'umma rika tabbatar da duk abin da suka faɗi suka ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tabbatar da wannan abin ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kana matsayin mai tsayi ma tsayi take ga abin da Allah ke da mamansa in ka tsayi gobe kiyama ka azza mutane bisa wata ibada da kuma cikin asbab zuhurul bid'a shine intishar hadithul mawdu'a wannan malamin su an bace shi ko dai karanta ko diba ko gani shi yana cikin asbab da ke sa bid'a ta bayyana a bayan gaba shine amfani da hadisan ƙarya saboda ni wannan hadisin da yazo na ƙarya yazo tina da wani hukunci na ibada sannan kuma ibada al-aqli fil ibada at-tawakkul asali da ibada ka saka birki kada kai daga kafarka sai in annabi sallallahu alaihi wasallam ya kada da ka daga to ka hada cikin bala'i in bai ce ka daga ba in dai ibada ce amma wal asli fil ada al ibaha wala yuhramu minha illa ma harama Allah wa rasuluhu amma asali cikin al'ada da mu'amalar jama'a ya halatta duk wanda yake ma wani abu wata al'ada da kuka cikin garin ku ko wani yace maka haramun ne sai ka kawo min dalili cikin Qur'ani da Sunna in baka da in bai da dalili to abin nan da ta asali ne yasa saboda rashin sanin irin waɗannan abubuwa aka ta samu mutici abinda mutane ka al'ada su da ni da ni take ga mutiya ke bid'a to bid'a tana shiga cikin ibada cikin mu'amala haram wal halal bid'a da sunna suna cikin suna shiga ibada saboda haka amma mu'amala haram da halal saboda haka Allah ya bayyana haram saboda haka abinda Allah ya shu'a kai ne bai ce haram bane al'asali mutane su aikata abin su wanda ya ci kaske ga wa dalili cikin Qur'ani ko sunna da ce haram in baka da dalili ka mummuna bakin ka saboda al'asali fil ashiya al ibada ina ba ta an gane amma wurin ibada shine al'asali fiha al man at tawakkul ka taka birki kada ka daga wala yusra'u minha illa ma shara Allah wa rasuluhu ba a cewa wannan shine shari'a sai abin da Allah ya shara to idan kai malami ne ka kana matsayin wannan al'amari kuma kai ne mutane ka kallo kai ne mutane ka jibi shine kai ne mutane ka kallo to ya kamata kai ka faɗa saboda komai ka faɗa yana nan ayyukan komai kuma sai kai sai ka kare kanka daga ubangiji wanda hadisi da ka azza mutane ka bincika in ka ce baka iyawa to a ce baka iya nufa ka faɗa ka kama bakin ka yi shi in baka sani ba ka yi shi ba dole ba ne sai ka zama malami don Allah bai kaddara kowa ya zama malami ba in baka iyawa ka yi shi in kuma kana so to ka je ka yi karatu hanyar karatu ga ta nan buɗe ka je ka kai haka gano ina fata an fahimci wannan to wannan shi ne game da hukuncin akan muka samu da haka wannan shine ra'ayi na biyu cewa wanda ya akan kuskure ba shi da laifi amma ya kasance alal hadar ya kasance alal hadar saboda hadisin da yazo muta'ammidan annabi ya ran ya kai ya ce muta'ammidan saboda haka wadannan hadisai da suka zo sai mu dauke su akan mutlaq wannan yayi kaidin su ma'ana hadisan da suka zo na farko abin ga hadisan da suka zo na farko mu dauke su mutlaq wanda yayi kaidin su cewa ma'ana abin da aka rufi nan da wanda yazo kace faliyajin na ko faliyadukulun na to ana nufin muta'ammidan ina fata an fahimci wannan to sai yanzu mun gane hukuncin wanda ke ƙoƙari a jingina da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to menene hukuncin ruwaya ruwaya kamar magana mai kare halayen ka ga da sai kawai ka ce ka dauko kai bayani ba kare da ka ce kai da kike ba ka karu wai kike na tana ba kai yi tsoro su ba ai ba kai yi tsoro su ba ko to ya hukuncin kai kai da kai ruwaya to nan ba malamai sun tafi malamai sun tafi akan cewa haramun ne kai ruwaya hadisi wanda an maudu'i ga al'umma ba tare da kai bayani ba dole kai bayanin sa dole kai bayanin sa duk hadisin da zaka yi bayani akan mutane to wajibi ne ka karanta mutane wajibi ne kai musu bayani akan matsayin wannan hadisi shi ya inganta ko bai inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in hadisin ƙarya ne wajibi ne musamman hadisin ƙarya malamai ta magana akai in hadisin ƙarya ne wajibi ne ka ruwaito shi to kawo mutane bayani ya cewa na ƙarya ne amma in ka yi shi to kana da zunubi wannan shi ne ra'ayin da malamai sun tafi akai saboda wancan hadisin da na karanto na musulun man haddasa anni bi hadisin yura annahu kadhib wa huwa ahad kazzabi duk wanda ya ruwaito hadisi daga gare ni malaman hadisi na ganin yura suna ganin cewa wannan hadisi bisa ka'idojin hadisin ƙarya ne kuma bai yi bayani ba ya shi to shi yana ɗaya daga cikin maƙaryata guda biyu yana ɗaya daga cikin maƙaryata guda biyu wata ruwa ta ce yara yana ganin wannan hadisin ƙarya ne ka ga ya sani kenan wata ruwa ya yura bai sani ba amma bai san yadda take ba malamai sun riga sun hukunci su tabbatar da ƙarya ne to ya ruwaito shi da ya karantar da mutane ba tare da ya yi bayani ba to shi kai ne yana cikin maƙaryata ina fata an fahimci wannan yana cikin maƙaryata nan kuma yara wata ruwaya yara yana gani ya sani ya bincike ya gano ya ƙarya ne amma ya yi shi wai faɗa ma mutane to ko shi yana cikin ɗaya daga cikin waɗanda sun ka an maƙaryata ko da ba shi ya ƙirƙiro wannan hadisin ba to shi yasa malamai baki ɗaya sun tafi akan cewa baya halatta ka ruwaito hadisi maudu ga al'umma ka haɗa ma mutane shi baya halatta sai da sharaɗi ɗaya in ka ruwaito shi ne domin ka yi bayani cewa wannan hadisin ƙarya ne domin mutane su san cewa na ƙarya ne su ji shi amma ka ruwaito hadisin ƙarya kawai ka ta faɗa wa mutane shi kuma na ƙarya ne ka ƙi bayani ka sani ko baka sani ba to ka kasance da ɗaya daga cikin maƙaryata ina fata an fahimci wannan shi yasa qala abul abbas as-siraj yana cewa shahadtu muhammad bin isma'il al-bukhari yace na kasance a majalisin muhammad bin isma'il al-bukhari wadafa ilayhi kitab min muhammad bin kiram sai aka kawo masa littafi na wani mutum wanda ya rubuta sunansa muhammad bin kiram an ka kawo masa littafi na wani mutum wannan littafi muhammad bin kiram yas'aluhu an ahadith minha to shi wanda ya kawo littafin na wannan mutumin sai ya tuna ma imam al-bukhari tambaya akan hadisin da a cikin wannan littafi to hadisin da cikin wannan littafi isnadin da ya ruwaito wannan littafin da shi mutumin da ya aza hadisin ya amfani da isnadin Sufyan an Zubri an Salim an Abihi rafa'ahu shi wannan mutumin Muhammad bin Kiram ya rubuta littafi ta hanyar isnadin Sufyan an Zubri an Salim an Abihi Abdullah bin Umar rafa'ahu yana ɗaukaka shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama abinda littafin ya kunsa shine al-iman yazid wa la yanqus ya imani yana karuwa amma baya raguwa to shi ya rubuta wannan littafi akan wannan matsala ta kawo hadisi ta wannan hanya saboda yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce al-iman yazid wa la yanqus qala fakataba ala zahirin kitab, sai Imam Buhari ya rubuta bisa bangon littafin. Man haddasa bi hadha istawjaba ad-darb shadid wal habas at-tawil. Imam Buhari ce duk wanda ya dauko wannan littafi ya rika karanta ma mutane, to ya kamata a zane shi, kuma zana mai tsari, a bashi kashi sosai, sannan kuma a tsare shi gidan yari, kuma ba wai dan kwana daya ba, habasul tawil, a tsare shi kwanaki masu yawa. Ina fata an fahimci wannan. Na'am. Eh? Man haddasa bi hadha istawjaba ad-darb shadid wal habas at-tawil. Ina fata an gane. To wannan ne yake, wannan ne sa naka muku wannan asar daga Imam Buhari, don ku fahimci wani abu. Ba wai duk littafin da ka gani an kawo haddasa za ka dauka ka ce ka karanta ba, dole ka kai bincike, musamman in littafin wanda ya rubuta littafin bai mai yarda maka ba. Kada ka dauki littafi da hadisi ka karkartar da al'umma ba tare da ka ce ka yi bincike ka tabbatar da hadisin da ya ganta cikin ciki ba. Saboda haka kaga wanda zai yi haka nan, kaga ma Imam Buhari yana gani a zane shi zana mai tsanani, kuma a tsare shi, kaga sai mu kai laifi kenan, za mu irin wannan hukunci. Ina fata an fahimci wannan. To shi yasa kamar da ni ambata malamai sun tafi cewa baya halatta mutum ya rawaito hadisin mawdu ga jama'a ya rika faɗa mutane hadisan ƙarya illa sai da sharadi ɗaya. Sharadin shi ne ya karantar da su waɗannan hadisan ƙarya domin ya nuna cewa waɗannan hadisai na ƙarya ne, an ka ƙirƙiro aka jingina ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. In kuma bai sani ba, to kafin ya faɗa ya kai bincika, saboda ya yi shuru kai ya faɗa shi ya tunai zama alkhairi. Shi ya zama ne alkhairi da ya faɗa bisa da ilimi a kai, ya sai ya yi tambaya waɗanda Allah ba waɗannan ilimi, ya sai wurin sai same su shi hadisin daga hadisin. Kaga wanga mutum ne da ya ɗauko littafin, ai da sai karantar da mutane ba, ni ya zo ya ce ga ahli, ya ce wani Imam Buhari ya ka tabbani ya matsayin waɗannan hadisan da cikin wannan littafi, shi ya kamata ya karantar da su sai Imam Buhari ya rubuta saman bangon littafin don kowa ya gani, ya rubuta duk wanda zai gane ya gani ga adadin Buhari ya faɗa, cewa duk wanda ya ba da labari ya karanta wannan hadisai daga cikin wannan littafi, to shi da ya karanta ya kamata a yi mai bulala mai tsanani, sannan a tsare shi kwanaki masu yawa a cikin gidan yari. Ina fata an fahimci wannan. To saboda haka wannan ya zama awwalan nasiha zuwa gare ni, samiyan zuwa gare ku, ya kamata mu yi haka, jingina mangana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kana yin abu bane. Ya kamata mu dauki sauna da izina, tabbata duk hadisi da za mu faɗa zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ki annabi ya ce ya kamata mu yi bincike, in ba mu gano ba mu yi tawakkali, shi yake alheri gare ni. An tambaye ka ne nisa ban san hukunci ne ba, ba laifi ka ce baka sani ba, in baka sani ba laifi. An sha towa majalisar Imam Malik a tambaye shi matsala, ya ce la'adili, ya ce ban sani ba. Mutum ka taso waye shari'a ta gari da gari, ya to ya iske Imam Darul Hijira Malik ya yi mai tambaya, ya ce ban sani ba. Akwai wani malaminmu Sheikh Abdul Muhsin Abbas wanda sai Umar ya san yana da hayan zuwa da kujera a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, yana ya karanta da kutubu sita. Majlisi ne in kana zaune za ka ji kawai kowa shi la'adili la'adili la'adili, da Annabi sallallahu alaihi wa sallam la'adili. Kuma babban malami ne wanda har Sheikh Nasir bin Albani da ya saha hadisin Mahdi a cikin silsila, sai da ishara gare da littafin da shi Abbas ya rubuta. Ina ba ta gane, amma da ka zauna majalisi ne da an yi tambaya sai ka ya ce la'adi, ba wani abu zai rage maka komi, ba wani abu bane, in baka sani baka sai baka sani ba, ba wani abu bane. Amma matsala baka sani ba, kuma baka ki bayani, ka kira sa ma mutane hadisai a ce ai ka san hadisi, haka al'amari yake ba. Ya kamata amurita ka tsantsan kwarayi da gaske, kada mu fada cikin ya'i. Ina fatan fahimci wannan. Da mun kare wannan matsala, sai matsala ta biyu mata bada a zuhuru hadisin wazo a wannan lokaci ne hadisi na ƙarya hadisin wazo na ƙarya ya fara watsuwa cikin al'umma a wannan lokaci ne mustashriqun kusan mustashriqun na'am warantin mustashriqun waɗanda turawa da aka taɓa karanci musulunci da niyyar su lalata addinin musulunci sai kuma an ka samu wasu daga cikin musulmai sun ka ɗauki ra'ayyukansu kamar irin su Abu Rayya irin su Al-Ahmad Al-Amin waɗanda suna cikin almajirin mustashriqun to Ahmad Amin saboda suna ƙiraya da sunna shi ra'ayi ne abin da yasa zan kawo wannan ra'ayi don ku san da shi don wani lokacin kun ji wani ya kama cewa filafin lokacin da Allah sallallahu alaihi wasallam ka har ƙarya musamman ɗan shi'a ina ba ta an gane to wannan ra'ayi ne mustashriqun saboda suna son su soke sahabbai shi yasa na kawo wannan matsala don duk suna ƙoƙari su rika karantawa ne waɗanda littattafai irin waɗanda shugabanni suna ɗaukowa sai su kawo maka su ce ai ga malaman musulunci na ahlus sunna sun ce ai an fara ƙarya tun lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimci wannan ke shi yasa zan kawo muku wannan ra'ayi don ku san wannan akwai waɗanda sun fita da wannan ra'ayi amma mustashriqun da kuma almajiran su amma malaman musulunci a hannun suna ba su yaka wannan ra'ayi ba kuma za su iya kawo maka hadisan hadisi cikin ai hadisi na cikin Buhari wanda ne da haka sai kawo maka hadisi man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawa muqadahu min an-nar yace ma wannan hadisi mutawatir ne kuma annabi ya faɗe shi lokacin sahabbai wannan shi ya nuna kenan ana wa annabi ƙarya shi yasa ya hanzara sahabbai ne kun fahimci da shi kuma take to haka in shi ake yi sun ɗauko irin waɗannan littattafai na mustashriqun waɗanda mu ba mu san su ba mutane ba su san su ba sai ai waɗanda suna cikin malaman ahlus sunna ai Ahmad Ali yace ko Abu Rayya wanda waɗannan almajiran mustashriqun ne suna so su jarka cikin musulunci ne ina fata an fahimta to shi na son ka tafi akan cewa hadisin ƙarya ya faru tun lokacin fara ƙirƙiro hadisin ƙarya a watsa cikin al'umma ya faru tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai su kawo wata ƙissar ƙarya tare da wannan hadisi na cewa wani ya ce ya yi kaza 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 dai ƙissar na da tsoba babu haja dai mu ambace ta iyaka dai ina son ku fahimci cewa wannan ra'ayi ne ba na malaman ahlus sunna ba ina ba ta kumfani ciwon da wanda yan shi'a suna laƙewa da shi su nuna cewa tunda mu aƙidar mu mun ce duk sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam adillai ne ba su ƙarya wannan shi aƙidar mu to sai dan shi'a ce maka a'a kaka ce haka in kace haka ai annabi sallallahu alaihi wasallam cikin littafin sa cikin Buhari kuma kun ce hadisi mutawatir ne annabi ya ce man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maqadahu min an-nar kuma wannan hadisin ai annabi sahabbai ya faɗa ma wanda ba lokacin ma an ka faɗi wannan hadisin ba ai sahabbai ya faɗa ma kenan annabi ya san cikin sahabbai akwai maƙaryata shi yasa faɗi wannan hadisin kun fahimci shi ba da shi ka kawo to wannan shi ne wannan ra'ayi ne na mustashriqu da almajiran da irin su Ahmad Ali da Abu Rayya masu Abu Rayya na'am Ahmad Ali al-Misri dan dukkan mutum da sun kai karatu an ka musu brainwash an ka lalata kwakwalwa an ka tsinta musu abubuwa da yawa sun da sun ka tauri rubuce kamar shi Ahmad Ali na da littafin Fajrul Islam yayi banna cikin littafin nan nashi nan gaba da kokarin jarka ke sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da irin su Abu Rayya irin su ya yi kokari ya soke shakhsiyya Abu Huraira duk in ka ga dan shi'a ne yan suna dauko maganganu ta hanyar da za su yi attack Abu Huraira matiya suna fa'idanta daga littafin Abu Huraira ina ba ta amfani cin na inda aka wasu shubahat mu'asara na'am to wannan ra'ayi mabdu' saboda ni wannan ba shi ya nuna annabi ya faɗi wannan hadisin ba wai don wai cikin sahabbai akwai waɗanda sun kai ƙarya wannan ba haka ba ne wannan annabi ya bayani ne akan hukuncin shari'a shar'an kamar akwai wasu hukunce da annabi ya yi bayani lokacin sahabbai ba su yi su ba ina ba ta an fahimta da irin abubuwan da annabi ya bada labari za su zo karshen zamani da irin hukuntar da annabi ya basuwa yana bayani ne akan hukuncin wannan saboda annabi ya san zuwa ba gaba akwai mutanen da za su zo su rike kekkeren ƙarya sun nan jinginawa gare shi sai faɗa mu musulmin hukunci don mu ƴan baya mu san da hukunci kamar yadda yayi bayani akan wasu abubuwa da za su faru wanda sahabbai ba su gane su ba game da yayi bayani da wasu hukunci wanda lokacin sahabbai waɗanda abubuwa ba su faru ba saboda shi annabi ne bayanin shari'a ne kuma ita wannan shari'a tana yi daidai da kowane zamani kuma shi annabin ƙarshe ne saboda haka daga tun lokacin ya tashi alƙiyama addini yana har zuwa tashi alƙiyama saboda haka komai ne ana wanda al'umma take bukata su san hukunci ta da ya bayani kafin ya ci ina fata an gane kuma akwai misalai da dama to wannan ba shi ya nuna cewa sahabbai suna ƙarya ba shi yasa an ka kirkiro wannan hadisi sun ga hadari da shi a ciki na to wannan ra'ayi mazu na kawo shi ne kawai da kamar dan kawo shi ba na kawo shi ne kawai don ku sani ku san cewa kada wani dan shi a fuskance ku da irin wannan shubha ina fata an gane to sai a dinga mafi yawan malamai sun tafi akan cewa hadisin ƙarya ya samu asali da kuma fara watsuwa a bayan shekara 40 ba'adal hijira bayan shekara 40 40 sana ba'adal hijira shekara 40 bayan hijira wannan ya faru ƙarshen khilafa sayyidina Usman radiyallahu anhu lokacin da fitina ta faru so fitina da ta faru kamar yadda cikin bayananmu za ta zo ita ce fitinan da Abdullahi bin Saba al-Yahudi al-Yamani as-Sun'ani ya shigo musulunci da tsananin ƙiyayya da addinin musulunci saboda yana da buri Yahuda na da buri ke da sun lalata mana wannan addinin mu wanda Allah ya girmama mu da shi saboda ƙiyayya da hasada saboda sun yi tsammanin annabin ƙarshe zai kasance cikin Yahudawa haka a tsammanin shi sai Allah subhanahu wataala ya yi abin da ya ga dama shi ne ya ƙaddaro annabi sallallahu alaihi wasallam zai ke cikin larabawa kuma da ya fito sun ka gane lallai shi ne da suka ke imani da shi koyaushe har da irin ittifaƙin da ya da su a madina da ya shigo madina suna nan madina kusan ko da ya zo akwai ƙabilar yahudawa guda nawa akwai banu ƙurayza akwai banu nadir akwai banu ƙaynuqa waɗanda duk suna cikin garin madina da annabi ya zo sallallahu alaihi wasallama ya ture su ya anka zauna anka rubuta constitution na zaman garin madina da su da alƙawarin da an kai da su da komai amma ni sun kai ne ba su da amana ba su da alƙawari sun ka saba ta abin da ya faru da banu nadir ya faru abin da ya faru da banu ƙaynuqa ya faru annabi ya ture su sannan da banu ƙurayza ta annabi sallallahu alaihi wasallama ya bi su haibara an ka yaƙe su a lokacin sayyidina Umar ya fitar da yahudawa daga cikin jazilatul arab to wannan abin yana musu ciwo kuma sai ga musulunci na ta ci gaba ta wacce hanya za su bi su zaka ke musulunci to dole su shigo cikin ta sai su yi amfani su lalata addini to yana cikin abin da Abdullahi bin Saba ya shigo musulunci da niyya don ya zaka ke musulunci ya koyi kafin cikin zuciyarsa ya bayyana da musulunci kamar yadda sun kalla ta kristiyaniti sun azai da sun kalla kristiyaniti za su samu dama su lalata musulunci ko kun ga kristiyaniti sun kan lalata shi yahuda sun kan lalata shi Paul ya lalata shi ba yahude ya tace shi ya zama kirista ya kai yana kai ibada hankali ka girmama shi sai ya rubuta sabon bible ya sa cikin akwati ya cikin daji ya sa akwatin kare ya sa shi cikin ya ruhe ya shuka ta ita ce yana ta bata ruwa ta girma to ya ce musa ya mafarki asalin babul mai kyau annabi ta hada mai yana cikin daji kaza 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 ya tace ya ce kuma in haba a gare ba a kashe shi ya mafarki ya ce wajen wanda ya ce a gine ba a gane ba yana kuka maƙaryaci sai da ke can na ƙarshe aka gina aka ɗauko wannan babu duk ya harafa shi su nan Trinity ya shiga duk ya lalata addini to sun azaza su irin haka nan da musulunci ina fata an gane ba sai Allah ya riga ya tsare addini ne ba لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يجونهم من عزلهم حتى تقوم الساعة فإن أنا مسلم شهار تقوم الساعة رواية بهذه الشيء حتى يأتي أمر الله هذا الأمر يا الله يا عزيز إذن هذا سكين فتل بريتي ما كان يدع الأمر يا الله يكاو حديث المسلم شيني واندا أنا شيء إفتاني سينجو كتو من قبل الشام duk inda mumin yake ko da mumin ya koyi karkashin ice ko dutse sai iska mai ya shiga ya cire rayuwarsa da abba fajirai da maƙannata bayan ƙasa fa alaihi taqumu sa'a akan su alƙiyama za ta tashi sai ta wani hadisi kan yake alƙiyama ba ta tashi sai an kai lokacin da kowa bai san Allah ba amma dai akwai an san akwai Allah mutane sun san akwai Allah sai alƙiyama ba ta tashi a wannan lokacin ina fata an fahimta to waɗannan mutane suna nan kuma su ne za su haɗuwa da mahadi su yaƙi dijjal don wata ruwa ta ce hatta su kafi da akhiruhu ad-dijjal su ne za su kasance da mahadi annabi isa ya sauko a je a kashe dijjal ina fata an fahimci wannan to su haka sun kaso su lalata addinin musulunci to da ya shigo sai ya riƙa waka tsaryake da cewa Usman radiyallahu anhu yana zalunci akwai hukukudin da Usman bai basu ba ya rika watsa waɗannan dafa'i da maka'i a cikin ƙauyuka wajen ƙawayawa da ba su da ilimi har dai abin fitinar ta yi har fitinar ta kai ta kai waɗannan ƙawayawa daga Misira daga Basra daga Kufa sun ka taso sun ka zo Madina sun ka ce suna tuhumar sayyidina Usman da abubuwa da dama duk sun ka faɗa duk abin da sun ka faɗa sayyidina Usman ya ba su ansa a kai sun ka yadda sun ka kama hanya sun ka koma sai yadda ya samu fashin to cikin abin da sun ka nema sun nemi cewa a canza musu wasu gwamnati ɗinsu da an ka kai musu Usman kuma ya canza ya ce wanda kuka so sun ka faɗa ya rubuta takarda a kan cewa ya yadda a samu wancan wancan kuma ya tuka to sai daga nan ibn Saba ya rubuta takardar tazwir ya rubuta takardar tazwir sai ya ba su ya ba ya samu wani ya ba shi ya ce ya sahi ya samu waɗansu mutane takardar da ya rubuta kuma har da hatimin Usman ya yi sata kaga sun gade da irin wannan kujerun abubuwa sun kware tun da Yahuda sun kware da wannan akan cewa wannan takardar da ya rubuta akan cewa su waɗannan mutane mutane in sun tafi can in sun taho da latar cewa an canza musu sarki da wancan sarkin da a can gare su duk ya kama su ya kashe kuma wanda an ka ce an sa ya kama ya kashe to sai shi wannan mutum ya wuce ya cimma waɗanta yana tafiya yana tafiya sai ya wuce su sai ya wuce su sun ka ga mutum sai ya wuce ya tsaya ya wuce ya tsaya sai sun ka ce ni wancan sai sun ka kama mutum ko da sun ka kama shi sun ka bincika ne sun ga takarda sun ka karanta da sai sun ka dawo Madina haka waɗanda sun ka ce Basra ya rubuta irin wannan ƙarya waɗanda sun kama hanyar zuwa Basra da kuma sun ka dawo sun ka kewaye gidan sayyidina Usman radiyallahu anhu abin da ya faru ya faru har dai sun ka je sun ka kashe shi radiyallahu anhu to daga nan waɗannan mutane to nan fitina ta faru na farkon fitina ta fara faruwa cikin musulunci har abin da ya faru an kawo sayyidina Ali Rubai'a waɗanda mutane sun ka shige cikin jama'ar sayyidina Ali radiyallahu anhu tare da Abdullahi bin Saba to har abin da ya faru na ijtihadi na sahabbai abin da ya faru a Jamal tsakanin Talha da Aisha da Zubair da kuma bangare ɗaya sayyidina Ali da abin da kuma ya faru tsakanin sayyidina Ali da Muawiya as-Siffin ina fata an fahimta to daga nan da ƙare daga nan waɗannan mutane da sun haɗa a filin su zai tono a sukin sun ka sake cire wata makida da an samu wa a Jamal ne kasancewa a Jamal sun ka cire wata makida har don sayyidina Ali da Zubair da Talha sun yi ittifaki akan ba za a yi yaƙi ba sun fahimci juna akan cewa gobe da safe za a tashi kowa ya wuce to sai ne sun kai cikin dare sun ka so sun kai mike su waɗannan don shi sayyidina Ali ijtihadin sa wanda yana cewa a bari sai al'amura sun kwanta, komi ya kwanta sannan a ji waɗannan ƙasalatin Usman a yi musu kitabu. Su kuma Talha da Zubair da Aisha radiyallahu anha suna ganin farko a fara yi musu kitabu ta kwana, amma da sun ka zauna Sayyidina Ali ya nuna musu yadda hatta nazar ɗinsa in sun ka yarda, sun ka san wannan lokacin ba a iyawa saboda suna da ƙarfi, amma an ka bar su komi ya lafa sun ka wace kowa koma gari ne sai a riƙe biyan su ɗaya ɗaya na kamawa. Sun ka yarda da wannan, sun ka yi ittifaki a kan gobe da safe za a watsa. To sai waɗannan sun ka jiya, su waɗannan sun a cikin jeshin Ali, su waɗannan su gini sama, sai sun ka to sun ka yi mikin cikin dare. Sun ka ce to idan mun ka bari wanga abu ya faru asilimu zai kuma, sai sun ka yi da sun ka raba kansu kashi biyu. Sun ka raba kansu kashi biyu, kashi na farko sun ka ce sun ka satuwa a tufafin sojojin Sayyidina Talha da Zubair da Aisha, sun ka kashi biyu kwata suna cikin tufafin sojojin Sayyidina Ali. Sun ka ce wanga kashi na farko wanda ya sa tuwahin sojojin Aisha su tsaya nan cikin sojojin Ali cikin dare su rika kashin mutane, su kuma waɗanda masu tuwahin sojojin Ali su kai cikin su harma kamfin Sayyidina Talha da Aisha kai musu farmaki. Sai kawai mutane suna kwance kawai sai sun haga ana bugu, wanda sun ka diba mutanen Talha da Zubair da Aisha sun haga sojojin Ali na bugun su, su kuma waɗanda sun haga sojojin su Zubair suna bugun su, sai an ka samu rikici sai yaƙi ya kauru. To lokacin Zubair bin Awwam da ga abun yayi yana magana waƙi sai kama hanya ya tafiya, sai wani ya bi shi ya kashe shi. Shi ko Talha bin Ubaydillah yana ta kiran mutane, yana ta kiran su su tsaya, sai can wani ya halbe shi aka same shi nan, ya Allah ka ji rayuwarsa. Ina ba ta amfanita kun ga fitina ta faru. To daga nan har an ka tattattun da makamantansu, an ka tattattun da an kai abin da ya faru ya faru zuwa kan waɗannan abubuwa, da an kai ƙarshe za a yi sulhu tsakanin Muawiya da Ali aka atura hakimai. Shi Sayyidina Ali ya tura Abu Musa al-Ash'ari, shi kuma Muawiya radiyallahu anhu ya tura a Amr bin As akan su yi ittifaki da abin da an kai. To sai waɗannan mutane su sun ka fita sun ka ce za ku samu sun bisu hukunci akan addinin Allah, illal hukmu illa lillah. Sun ka istidlali da wannan aya, sun ka ce kenan duk wanda ya gada wannan hukunci kafiri ne. Nan da kafin kafirta Ali radiyallahu anhu, sun kafirta Muawiya, sun kafirta Abu Musa al-Ash'ari, sun kafirta Amr bin As radiyallahu anhu. To daga nan fitina ta fara fitowa. To daga nan wannan fitina ta fara fitowa, to ana nan waɗanda sun ka rage tare da Ibn Saba sai sun ka fara jingina Ali da wani matsayi wanda Allah bai ba shi ba. To daga nan shi'a na faruwa sai don su kare kansu sai sun ka rike ƙirƙiro hadisan ƙarya. Ina ba ta gane ba. Sai sun ka rika jinginawa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam don su nuna cewa lallai Ali shi ya yi dacewa da khilafa bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam. To shi yasa malamai sun ka tafi kamar yadda zan karanta muku a qaulul ulama cewa Ta'ifa ta farko da sun ka fara ƙirƙiro hadisan ƙarya a duniya su ne Shi'a. Ina fata an fahimci wannan. Kuma shina malamai sun ka tafi kamar yadda zan karanta insha Allah cewa su waɗannan mutanen markas ɗinsu a Iraq. Shi yasa malamai mafiya malamai sun tafi farkon inda hadisin ƙarya ya fara fitowa shi ne Iraq, Kuta da Basra, wanda tun da tarihi hadisa yanzu babu yadda kai shi ba. Kuma waɗanda suka ƙirƙiro hadisin ƙarya ɗin a Kufa da Basra a Iraq su ne Shi'a, saboda haka su ne jama'a na farko da suka fara ƙirƙiro hadisin ƙarya sun ka jingina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda su kare wasu aƙidunsu da suka so, saboda in sun ce Ali shi ya fi cancanta da halifanci baya Abubakar da Umar, to ina dalili, ya dalilinsu ta ƙi tsoro hadisin ƙarya. Ina ba ta an fahimta. To wannan akwai lokacin da za mu karanta maganganun malama. To shi kenan yanzu na yi shimfiɗa game da asalin fitina da ta faru a hadisan ƙarya sun fara faruwa ne bayan fitina. Bayan fitina shi yasa kamar nan akwai wani asar lafazin sa in karanta shi muku zakiyawo na Muhammad bin Sirin inda yake cewa kanu fi zamanin awwal la yas'aluna anil isnad, a zamanin farko sahabbai da ba su tambaya game da isnadi, kawai da kace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kawai kuwa karba da yi aiki da shi. Sallan ma waqa'at al-fitna, kuma ni ko lokacin da fitina ta faru ita ce maqtul Uthman radiyallahu anhu, sai ce sallu sa'alu anil isnad, sai su rika tambaya isnadi, in ka ba su hadisi su tambaye ka isnadi, likai ya kuzo hadis ahlus sunna wa yad'u hadis ahlul bid'ah, don su bai su kantance hadisan ahlus sunna su karba su yi aiki da su, hadisan ahlul bid'ah da su dandamin su kamar irin Shi'a. Ina fata an gane. So insha Allah ta'ala gobe za mu karanta maganganun malamai wanda zai nuna muku cewa wurin farko da shi ƙarya ta fara hitowa hadisan ƙarya su ne Iraq, kuma mutanen da sun ƙirƙiro waɗannan hadisai na ƙarya a Iraq su ne Shi'a. Saboda haka mutane na farko waɗanda sun kawo ƙirƙiro hadisan ƙarya a duniya su ne Shi'a. Ina fata an fahimta. Shi yasa kwanaki nake muku addinin su baki ɗaya kashi 95 ko 97 duk ƙarya sun gina shi akan ƙarya, kamar dai na karanta muku ku ji maganganun da malamai sun kai akan su a wurin su ƙarya halarci. Saboda haka dan Shi'a ko da yaren tsima da Allah ka kai da shi, idan kana son kama dan Shi'a sai ya rantsa duba mai da wannan ba, yana iya cewa ya rantsa da Allah amma ƙarya yake, amma bai iya ka ce mai rantsa da Husaini akan abin shi bai, saboda su sun yadda da rantsuwa da Husaini babba abu ne, ina fata ka gane. Amma yace ma wallahi billahi lazi ya rantsa maka yace na da Qur'ani wallahi ƙarya yake, wallahi da Allah ƙarya yake, saboda ruwayoyi na cikin usulul kafi har yi tafasirin buka sun tabbatar da Qur'ani muhawara, kuma babu dan Shi'a da zai yin kare wannan, sai dai in yace maka ƙarya yake, in yace ma ba haka bane wallahi ƙarya yake, ƙarya take, saboda su wurin su ƙarya halalce, kuma suna iya rantsuwa da Allah saboda ba wani abu bane wurin su da sunan da Allah ba wani abu bane, amma ba su iya rantsuwa in ka ga sunan da Husaini to da gaske suka. Ina fata an fahimci wannan. Insha Allah za mu tsaya nan gobe, zan kira musu maganganun malamai da sun ka nuna cewa a Iraq hadisan ƙarya sun ka faru na asalin su, sannan waɗanda sun ka fara ƙirƙiro waɗannan hadisan ƙarya sun ka faru.